الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna maraba da lale ga duk wanda ya samu damar halarta da duk wadanda suke jin mu daga ko ina suke a cikin darasin littafin al-muharrar fil hadith wanda wannan shine darasi na tara daga wannan masallaci na Anas bin Malik a dan birnin Bauchi yau 24 ga watan Rajab shekara 1443 bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifarsa Makka zuwa makwancin sa Madina 26 kenan ga watan 2 shekara ta 2022 miladiya zamu tashi a hadisi na 34 daga cikin hadisai na wannan littafi mai albarka Allah ubangiji ya gafarta da rahama ga mawallafin wannan littafi Muhammad ibn Abdul Hadi da dukkan malaman sunna waɗanda suka rigaye mu mu kuma da muka rage Allah ubangiji ya ba mu kyakkyawan karshe kuma ya ba mu kyakkyawan sakamako ya sa mu yi karatu daidai mu fahimci daidai din kuma mu yi aiki da shi bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa yaqulu al musannifu rahimahullah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا إسناد صحيح رواته كلهم أئمة ثقات والله أعلم
malam yace bayan bismillahir rahmanir rahim wa an abi hurayra radiyallahu an an karbo wannan hadisi ne daga abu hurayra Allah ya kare yarda ga abu hurayra abdurrahman ibn sakhar anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala cewa annabi mai salati da salama ta Allah ta tabbata a gare shi yace اختتن ابراهيم خليل الرحمن النبي ابراهيم بدا دين الله مي رحمه ياي وكان سكاچيا بعدما اتت عليه 80 سنه باين يا كاي شيكره 80 واختتن بالقدوم كما ياي كاچيار ني دغيزاغو كو كما ياي كاچيار ني ا وني وري دا اكي كيرا القدوم wannan hadisi muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wa hadha lafzul Bukhari wannan lafazin da muka ji lafazi ne na riwayar Imam al-Bukhari wannan hadisi kamar yadda aka ji shi abinda yake fada a ciki shine ikhtatana Ibrahim ikhtatana bimaana qata al-jildata az-za'idata allati tughatti hashafata adh-dhakar abinda ake nufi da wato ikhtatana shine yin kaciya da kuma yadda sifar kaciya take zamu zo mu ji a nan gaba da yace alqaddum ko da ya zama ma'anar ta shine al'alatu allati yasta'miluha an-najjarun wato wannan abu mariki na wato sassaka a jikin itace ko katako wanda wato kafintoci suke amfani da shi wajen sassakar itace wannan shine ake ce gizago to shine al-qaddum wanda abu mai kaifi wanda idan kaga yadda ake yin tirmi da tabariya da yadda ake sassakar kota ta gatari ko ta fartanya in kaga wannan abin da ake fekewa da shi mai kaifin nan wannan shi ake ce al-qaddum da larabci to da irin sa annabi Ibrahim yayi wa kansa kaciya an fahimta ko kuma ya zama al-qaddum sunan wani wuri ne wato yana ya kai shekara 80 kuma ya riske shi yana wannan wurin sai Allah ya umurce shi yayi kaciya wa kansa sai yayi alhali ya iso wurin da ake ce al-qaddum to haka al-qaddum ko da ya zama ismun limakan alladhi ihtatana Ibrahim nafsuhu fi ko kuma ya zama ismun lil alati allati ihtatana biha Ibrahim an fahimta Khalilur Rahman alayhi salatu wassalam wannan hadisi abinda yake nuna maka da mu gaba daya shine kaciya tana daga cikin sunanul fitra ai hadisin da mu karanta a baya hadisi ne da yake magana akan alfitra wanda a ciki akwai maganar kaciya to amma sai muka barta sai wannan darasin sai ya zama mu yi magana akan kaciya a dunkule yana cewa wato annabi Ibrahim alayhi salam saboda kasancewarsa uba kuma shugaba jagora a cikin annabawa wanda annabawan da suka zo bayansa aka ce su yi koyi da shi thumma auhayna ilayk an ittabi' millata ibrahima hanifa sai Allah ya umurce shi da waɗansu abubuwa wanda ɗaya daga cikin su shine yin kaciya saboda dukkan waɗannan abubuwa na alfitra da muka karanta ashirun min alfitra to dukkan su annabi Ibrahim alayhi salam ya sunnanta su domin sunna ce ta rayuwar bil adama don haka kowane annabi ma zai yi su ba dole sai zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda sunna ce ta alfitra wato ta halittar bil adama yadda ya kamata a ce dan adam ya rayu an fahimta ko to annabi Ibrahim alaihi salam sai da ya kai shekara 80 kafin Allah ya umurce shi kuma ya cika wannan umarnin na Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa kamar yadda yake cikin tafsirin ayar wa idhibtala ibrahima rabbuhu bikalimat fa atammahun Allah ce ka ambaci lokacin da Ibrahimu Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi akan waɗansu kalmomi na umurni na shari'a akan ya cika su fa atammahunna sai ya cika su to Abdullahi dan Abbas yace waɗannan abuwa sune sunanul fitra sunnonin nan na fitra da kaje a cikin hadisi sune Allah ya umurci annabi Ibrahim ya yi su saboda kowane mutum da ya cika kamalar bil adama ya kamata a ce ya yi su to lokacin da aka ce yayi wannan abun kuma sai ya zama har ya riga zama dattijo dan shekara 80 amma duk da aka sai da yayi wanda ɗaya daga cikin su shine al-khitan shine yin kaciya fahtatana nafsuhu sai yi wa kansa kaciyar alhali wa huwa ibn 80 sana alhali yana dan shekara 80 an fahimci wannan to wannan hadisi daga jinsa ka san akwai fa'idoji fa'ida ta farko shine al-khitanu min sunanil fitrati fil islam kaciya tana ɗaya daga cikin sunnonin fitra a musulunci don haka yi wa danka kaciya idan ka yi shi ka cika wani ne cikin umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba al'ada ce kawai ta zo da kaciya ba an fahimta abubuwa ne waɗanda shari'a ta zo da su amma sun dace da dama al'ada ce ta bil adama ko kuma al'ada dama tana da su amma kuma sun dace da tanaje-tanajen shari'ar musulunci fa'ida ta biyu ita ce yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya cika umarnin Allah annabi Ibrahim ya samu girma a wurin Allah girman da sauran annabawa ba su samu ba in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine na biyu a mataki a cikin dukkan bayin Allah gaba daya shi yasa wattakaza Allahu Ibrahim khalila Allah ya dauke shi a matsayin khalil su biyu ne kadai khalil din Allah Allah baya da wani khalil sai su biyu kadai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allaha takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil kamar yadda ya dauki annabi Ibrahim a matsayin khalil to ya kai matsayin al-khulla to ɗaya daga cikin abin da yasa ya samu wannan matsayi shine cika aikin Allah kuma baya jin tsoron kowa idan an ce umarnin Allah ne. Shi yasa yi fito na fito da kowa a zamanin sa, ciki har da mahaifinsa. Wannan fito na fito da shi da yayi har yasa mahaifinsa ya masa barazanan zai sa a jefe shi irin yanda ka san ana jefe mazinaci. Yace la illam tantahi la arjumannak, idan baka daina wannan addinin naka ba sai na jefe ka. Amma bai sa Annabi Ibrahim ya daina ba. Bayan yayi da gida ya fita waje, yayi fito na fito da mutanen garin, yayi fito na fito da kowa a duniya, amma bai damu ba abin da ya dame shi. An kama shi za a jefa shi a wuta, ba abin da yake cewa sai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aka jefa shi a wutar kuma baya jin tsoron wutar, ko kadan bai fargaba bai ji fargaba ba. To Allah ya tserar da shi. To ɗaya daga cikin abin da Allah ya ɗaukaka shi shine umarnin Allah yana cikawa. To kaga a ce mutum dattijo dan shekara 80 ka ce yayi kaciya kuma yayi, ai ka san sai bin umarnin Allah. To shine yake cewa Annabi Ibrahim Allah ya jarrabe shi amma ya cika jarabawar, ya ci jarabawar, shine fa atammahunna. Ɗaya daga cikin wannan jarabawa shine yayi wa kansa kaciya kuma yana dan shekara 80, kuma ka duba da yazo yin kaciyar sai yi bil qaddu. Kai yanzu in kai ne kaciya ta kama ka zuwa za ka yi a maka allura baka ma san ana yi ba. Amma shi sai yayi wa kansa kuma sai ya ɗauki wannan gizagon ya daɗe kansa da kansa, saboda umarnin Allah ne, ba abin da ya sha masa kai. Akan umarnin Allah ya kama, ya kama ɗansa da Allah ya ce masa ya yanka, kuma ba baki da baki bane, amma farki ya gani. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara, na gani a mafarki kamar ina yanka ka, me ka gani? Sai dan yace ai sai dai a cika umarni. Wannan tarbiyar waye? Tarbiyar baban ne. Allah ce falamma aslama, dukkan suka miƙa wuya, wa tallahu lil jabin, har ya ja danna shi ya dora hannunsa akan goshi zai sa ya danna ya yanka, da ƙarfin samu dan fa. Sai da kai irin waɗannan shekaru aka zo aka masa albishir da ƙyar ya samu ɗan, amma ya je danna zai yanka, saboda umarnin Allah ne a mafarki. Har zai yanka tukunna, Allah ya ce wa na dainahu an ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya. To kaga biyayya ce ga Allah. Mu yanzu abu masu sauki Allah ya yi umarni an kasa yi, amma ka dubi irin waɗannan jarabawa masu girma. To wanda aka ce yanka ɗansa ya je zai yanka, an ce yanki wani ɓangare na jikinsa bai a ciki. Fa'ida ta gaba ita ce la hadda li sinnil khitan, kaciya ba ta da iyaka na lokaci. Kana iya yin kaciya wa ɗanka ran da aka haife shi, kana iya wa ɗanka kaciya bayan an yi suna, kana iya barinsa sai shekara 7 ko 6, kana iya kuma barinsa sai ya kai gab da shekara 15. Yara ƴan uwansa sun fara masa ele, sai ka sa masa kaifi a wannan lokacin. Kai dai ba a so an hana kaciya ta zama har mutum ya shiga balaga kuma ba a masa kaciya ba, amma ba a ɗora maka ba. Shi yasa a shari'ar musulunci wanda yace zai yi kaciya da wuri baka hana shi, wanda yake zai jinkirta sai yaro yayi wayo baka hana shi. Kowa dubi mai cece maslaharsa, kuma menene shawaran da ya samu a wurin wato ƙwararru a harkar lafiya dangane da yaron. Akwai yaron da lafiyarsa ba za ta goyi bayan a masa kaciya yana ɗan jariri ba. Akwai yaron da za a ce sai an bar shi ya ɗan kai wani lokaci. Akwai yaron da kuma za a ce ana iya masa. To mutum ko tun lokacin da aka haifu in yana so yi wa ɗansa kaciya, sai ya tambayi waɗanda suka haifi, suka karɓi haifuwar yaron, a binciki likita a ji ana iya wa yaron nan kaciya a yanzu in kana sha'awa. In ka gara ma tun kafin ta koma gida ta koma da shi da kaciyarsa. An fahimta ko? Babu laifi. Saboda Annabi Ibrahim alayhis salam idan har ya kai shekara 80 kafin yayi nasa, to yana cewa ba iyaka kenan. Tunda babu iyaka ta gaba, babu iyaka ta baya ma. An fahimta? Sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce kaciya an shar'anta ta a musulunci ga maza, kuma an shar'anta ta a musulunci ga mata. Likita yana rubutu. ko zai tashi yayin magana ne, amma sai dai abinda malamai suka ce mafi yawan su, kaciya wa namiji wajibi ne, amma kaciya wa mace mustahabbi ne, ba wajibi ba. Ana fahimta ko? Ban sani ba ko mun karanta wannan aya cikin Umdatul Fiqh ko? Ko ba mu yi babin kaciya ba? To bari ku ji a takaice. Kaciya a wurin malamai, musamman kuma malaman mazhaban Shafi'iyya, su suka fi ƙarfin bayani sosai dangane da aiki da hadisan da suka zo akan kaciya. Sai suka ce kaciya akan namiji wajibi ne, kaciya akan mace kuma mustahabbi ne, idan kana so kai akwai lada, idan baka yi ba babu komi. To ya kaciyar take? Fa'ida ta shida kenan. Yadda ake yin kaciya ita ce yanke fatan nan wadda ta zama ƙari ne, wadda take lullube hashafar, wato azzakarin namiji. Hashafa ita ce kan azzakarin. To wannan wurin ba a so a ce yana lullube kamar yadda aka haifi mutum, domin barinsa kamar barin farce ne ta taruwa a cikinsa, yana iya tara ƙazanta, yana iya tara cututtuka. Kuma bincike ma na zamani ya nuna cewa mutanen da suke kamuwa da cututtuka da yawa, wanda cikinsu har da cutar kansa, an samu cewa galibinsu a ƙasashen da ba sa yin kaciya sun fi yawan samun wannan matsala. Sannan waɗanda kuma suka fi saurin yaɗa cututtuka da ake kama su ta sanadiyar jima'i, sun fi yaɗa waɗannan cututtuka idan ba a yi musu kaciya ba. Wani zai ta jin mamaki ya ce dama akwai wanda ba a musu kaciya ne? Ai ku ne a nan da yake kun saba ba kama ɗauke shi komai ba. Amma ka je ƙasashen Turawa, ko ka je ƙasashe koda ba na Turawa ba, koda na nan Afirka ne, waɗanda a al'adunsu, tunda su ba addini ba ne, a al'adunsu babu kaciya, to za ka ga mutum ƙato da shi amma bai da kaciya. Shi yasa mun sha samun irin wannan lokacin da muke makaranta a jami'a, sai ka ga mutum ya je saboda in aka ɗauke shi makaranta, shi a al'adarsu ba sa yi a garinsu. To amma an ɗauke shi kuma a makaranta ya tafi Madina, ɗalibin jami'a ne, ga dogon gemu amma mai da kaciya. To in ya ji wazi sai ya je ya ce a masa. To ɗakin da na zauna lokacin ina aji ɗaya, akwai ni abokin zamana ɗan wata ƙasa a can, ɗan ƙasar Botswana ne, shi ma mai da kaciya, sai ya je aka yi masa. Kato ne ɗan shekara 23, ya zai yana jinya. Gaga su a wurinsu ba su ɗauke shi komi ba, al'adarsu ce cewa ba sa yi. Amma mu anan walillahi alhamd, ko da ba waɗanda suke musulmi ba ma, al'ada ta sa kowa ma yana kaciya. A taƙaice dai kenan yadda kaciyar namiji take. Ana iya yi a asibiti, ana iya a gargajiyance, amma a wannan zamani da ake samun cututtuka da yawa, da ake samu sakamakon aska ko abun kaifi, yana da kyau mutum ya nemi ƙwararre ko wayayye akan harkar da yake da alaƙa da sanin wani abu na harkar kiwon lafiya na zamani, ko kuma ya kai asibiti. Akwai 'yan rahotanni da naka ji na kes ɗin yaro ya kamu da wani abu, ya yi ta zubar da jini, abun ya zo ya kai ga wata babban matsalan da sai an je an yi masa aiki sakamakon an yi masa kaciya mai yawa wanda ya masa bai kware ba. Don haka tabbas sai ka samu ƙwararre kuma wayayye, ba dole bane sai ka je asibiti, amma ya zama ƙwararre ne wayayye, wanda ya san abin da zai yi, kuma wanda ya jima yana yi, ba akan ɗanka zai koya ba. Fa'ida ta gaba ita ce kaciyar mace. Kaciyar mace abinda ake yi shine ana yanke, su ma mata suna da wani abu na loɓa wanda yake kama da irin yadda loɓan namiji take, sai dai mata nasu a yanki biyu ne, wanda su ne ake ce musu ashafran as-saghiran, ban san su ba da Hausa. To a jikin wannan abin da ake yankewa akwai fatar da take ƙari ne akan asalin fatar da take ta halitta. To wannan 'yar fatar da ta ƙaru ita ce wadda ake yanke ta, ake rage, ake yaɗe samanta. Kuma waɗanda suka ƙware akan wannan harka suna yin sa tun a da kuma ana yin sa har yanzu. Ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ana wannan al'adar kuma bai hana ba, sai yayi gyara akan yadda ake yi. Hadisin da Imam al-Hakim ya ruwaito da Imam al-Tabarani da waɗansu daga Abdahaf ibn Qais yace a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wata mace Ummu Atiyya da take yin kaciya wa yara mata, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ta ya mata gyara, yace da ita idan zaki yi wato ki yanke cikin hikima tai da ba zaki ɗeda da yawa ba, yace mata ikhfidhi wa la tanhaki, ki yanke dan kadan amma kar ki shiga ciki da yawa. Fa innahu andaru lil wajh, saboda amfanin wannan kaciyar da kuke yi din yafi gyara kyallin fuskar mace. Wa ahdha 'inda az-zawj, kuma yafi sa miji da ya auri wannan matar ya shaida. Wannan hadisi Imam Muhammad Nasir Jalal Albani ya kawo shi cikin Sahihul Jami' as-Saghir kuma ya inganta shi. A cikin sunan na Abu Dawud da Imam da kuma sunan na Baihaqi shi ma ya tabbatar da wannan riwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita la tanhaki, karki rinka yankawa da yawa. Fa inna zalika ahdha lil mar'a, saboda hakan yafi wato amfani wa ita matar. Wa ahabbu ila al ba'l, kuma yafi soyuwa zuwa ga miji ta yanda zai kaunaci matar sama da wanda bata da kaciya. Kware haka karatun yake. Harkar kaciya a wannan zamani harka ce da take da cece kuce da yawa, akan cewa wato shin ana yi wa mace kaciya ko ba a yi mata kaciya. Kaciyar da malaman fiqh suke magana akan ta irin wannan wanda akwai a cikin hadisi ya bambanta da kaciyar da wato ake kuka da shi a likitance a yanzu kuma ake hanawa. Akwai kaciya ta al'ada, akwai kaciya irin ta addini. Al-Kitanu Sunni shi ne kaciya irin wadda addini ya san da ita, ita ce wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kuskuren da ake yi a yanzu na kaciyar da ake yi na gargajiya na al'ada a waɗansu ƙasashe wanda ake ce mishi al-khitanul fir'auni, a waɗansu ƙasashe musamman ƙasashen East Africa su suka fi yawan yi, waɗannan suna yin kaciya ce wadda ta wuce gona da iri, wadda suke yanke wa mace waɗansu daga cikin ɓangarori na jikinta kuma da sunan kaciya, wanda hakan yakan jawo mata cututtuka ko su cutar ta cutar da su ko su yaɗa cutar sakamakon irin wannan kaciya. Amma irin wannan kaciya ta musulunci ba a taɓa waɗannan wuraren kwata-kwata waɗanda suka shafi lafiyar mace. Na taɓa yin wani bincike akan wannan, ina tsammani tun a cikin tafsirin da muka yi na wannan ayar wa idibtala Ibrahim rabbuhu, kuma ina ji waɗanda suka bi ta cikin wancan za su ji bayanin da na yi akan binciken da na yi akan kaciya a ƙasashen Larabawa da kuma mu a nan. Lokacin da nake zaune a Saudi Arabia na san ana kaciya wa mata, amma a ɓoye ake yi, kuma waɗanda suke yi mata ne ba maza ba, kuma suna yi wa yara ne waɗanda suka kai wani adadi na shekaru 3-4-5 a wannan ɗan tsakanin. Kuma ɗan iya abin da suke cirewa shine wata ƴar jela wadda take iya fita, wato wadda take gaban mace idan ba a yi mata ba, wadda take ɗan kama da irin jelar zakara, idan zakara ya girma za ga wannan jelar da take lilo. To wannan abin da yake ya sa kofar fajjin mace a tsakiya, to waɗannan ƴan jela guda biyu waɗanda suke yin tsayi su ne ake kamawa a yanki, su ne suke daidai da matsayin loɓar namiji idan ba a yi masa kaciya ba. Iya ɗan wannan abin kaɗai ake cirewa. Amma su waɗancan na al'ada suna taɓa wani abu ne na ɓangaren jikin mace, to wannan shi ne wanda yake da cutarwa. Amma wannan na shari'a ba a taɓa jin rahoto ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yarda a yi, ko a bayansa, ko a yanzu cewa an ce wata ta yi kukan ya cutar da ita ba. ko wani yayi kukan abin ya cutar da shi. Ina fata mun fahimta. Amma a kasashe da yawa daga cikin kasashe waɗanda suke yin wannan, kasar Sudan, kasar Masar, kasar Somalia, kasar Eritrea, kasar Ethiopia, kasar Uganda, wannan kasashe da suke East Africa suna daga cikin kasashen da suka fi kowa wannan al'ada kuma basu jena ta ba. To su ne waɗanda suke yin wannan kaciyar da ake ce mata al-kitanul fir'auni, wanda suna yi ne wai a al'adarsu da zai hana mace kar ta yi zina. To amma wannan yana cutar da mace, kuma yana sa mace a kashe mata sha'awa gaba daya. Ana fahimta? To irin wannan addinin musulunci ba bai yarda da shi ba, domin la darara wala dirar, duk abin da zai aukar zuwa ga cutarwa haramun ne a musulunci. Ana fahimta? To da nazo nan sai nayi bincike a wurin wanzamai, bayan naga a can wanzamai maza suna da kuma wanzamai mata, waɗanda su suke yin kaciyar mata, maza suna yin na maza, maza suna yin na maza, mata suna yin na mata. To sai nazo nayi bincike a iya wanzaman da ni na bincika, sun ce mun gaskiya ba su san shi ba. Saboda haka mu a al'adar mu anan, in ma ka ce kana so ka yi wa ƴarka, gaskiya yana da wahala, babu wanda zai maka wanda ya kware. Don haka ya fi kyau, ina baka shawarar ka hakura, ko ka ji wannan hadisi karka ce zaka gwada. Ina faɗa ne a karance, saboda idan ka je irin inda al'adar su suke, to zaka iya ka yi. Lokacin da nake zaune a can, da na fi ƴata a can, sai na kaita akan ina so a yi mata, sai suka ce shekarunta bai kai yadda za a yi mata ba, sai ta kai shekara kaza. Ni kuma kafin ta kai shekara kaza na dawo. Ana fahimta? Don haka amma sai na gane da gaske suna yi, amma sai kai ka yarda kuma a koyi ake. Don haka idan waɗanda suka iya wannan ne, to suna iya yi, amma idan ba a samu wasu da dama ba dole ba ne, mustahabbi ne, kar ku manta, sai a bar shi. An fahimta ko? A cikin wannan fa'ida ta gaba ita ce, wajibi ne ga duk wanda ya zama yana so ko ya yi wa ƴarsa kaciya, ko shi ne mai yin kaciyar, ya yi la'akari da ka'idar dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. A tare ɓarna ya fi muhimmanci a musulunci sama da a kawo amfani. Don haka idan ka san a garin yin kaciya wa ƴarka ko ya ɗanka zai jawo a samu ɓarna da za a taɓa lafiya, to a haƙura da kaciyar, a kiyaye lafiyar shi ya fi. Ana fahimta? Kar mutum ya ce dole sai ya yi saboda sunna ne ya tabbata hadisi, a'a, kiwon lafiya ma sunna ne, amma shi wajibi ne, ba sunna ba ne kawai. Wannan kuma muna magana akan sunna sunna ne. Fa'ida ta gaba ta goma ita ce, ita wannan al-khitanu sunni ɗin, wanda addinin musulunci ya yarda da shi, yana daga cikin wanda bai saba ma da ka'idojin wato da aka gindaya na kiwon lafiya na zamani ba. Akwai wani bahasi, wani research da aka yi, wanda aka sa Larabawa suka yi, kuma World Health Organization a 1979 ita ta ɗauki nauyi, aka yi wannan binciken, kuma har aka buga shi, wanda aka sa masa suna al'adatu allati tu'assiru ala sihhatin nisa'i wal atfal, al'adu waɗanda ake a ƙasashen Larabawa waɗanda suke da tasiri akan lafiyar mata da ƴaƴa. Sai aka yi wannan bincike, a ƙarshe rahoton wato hukumar kula da lafiya ta duniya ita ce wannan irin kaciyar ta musulunci bata saba da ka'idar lafiya ba, kuma ana iya ci gaba da yinta. Ana fahimta ko? Amma da yawa daga ciki ana halawa saboda al'ada ta zo ta yi yawa, ta yadda ba irin wancan ɗin ake kiyayewa ba. Don haka in aka rasa irin wanda za su yi irin na Ummu Atiyya, to a haƙura saboda kar garin yi kuma a zo a jawo cuta. Ina fata an fahimta ko? Fa'ida ta ƙarshe ita ce wato kaciya tana da amfani da yawa, sawa'un kaciyar maza ko kuma kaciyar mata. Ya haɗa da fa'ida irin ta lafiya, tunda a wurin namiji kamar yadda na faɗa cututtuka da yawa suna iya yaɗuwa sakamakon wannan. Ya haɗa da fa'ida ta zamantakewa, kamar yadda bincike ya nuna cewa duk matar da aka yi mata kaciya da matar da ba a yi mata kaciya ba kwata-kwata a wurin namiji ba iri ɗaya suke ba. Shi yasa kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da shi idan taqal shaytanul shaytan, saboda ya nuna cewa suna yi ne. Kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahzalil ba'al, yafi wato burgewa a wurin namiji idan mace tana da kaciya. Sannan kuma yana daga cikin abin da bincike ya nuna yana da amfani gare su wajen duk fatar jikin macen da aka yi mata kaciya, daban yake da fatar jikin wanda ba a yi mata kaciya ba, duk shafe-shafenta. Shi yasa waɗannan matan da suke waɗannan wurin ai yana daga cikin sirrin da zaka ga yanayin jikinsu da kalarsu ta bambanta da sauran mutane, kuma ko ina ka je duk abin da aka shafa ba a kai irin waɗancan. Ni dai duk wannan abin da nake ba ina tallar kaciya bane, ina dai faɗa ne cewa ga abin da yazo a hadisi kuma ga fasararsa. Sai mu je hadisi na biyu. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare yarda ga Abdullahi dan Umar da babansa Umar dan Khattab, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha anil qaza, cewa annabi mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya hana yin alqaza'u. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa qala Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud a cikin sunan yace haddathana Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal malamin sa shi ya bashi hadisi, qala shi kuma yace haddathana Abdul Razzaq, shi kuma yace anba'ana Ma'mar, shi kuma yace daga Ayyub, shi kuma yace daga Nafi', shi kuma yace daga Abdullahi dan Umar, cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'a sabiyan qad hulika ba'du sha'rihi wa turika ba'du, yaga wani yaro wanda aka aske masa wani gefen gashin kansa kuma aka bar ɗaya gefen. Fanahahum an zalik, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su yin irin wannan aski. Wa qal, ya ƙara da cewa ihliquhu kullahu, ko dai ku aske kan gaba ɗaya, awitrakuhu kullahu ko kuma wato awitrukuhu kullahu ko kuma ku bar shi gaba ɗaya, ko ku bar gashin gaba ɗaya, ko ku aske kan gaba ɗaya, amma kar ku aske wani ɓangare ku bar wani ɓangare. Malam yace wa hadha isnadun sahih, wannan hadisi isnadi ne mai inganci, wa ruwatuhu kulluhum a'immatun thiqat, marwaitansa dukkansu wato iyayen gida ne a hadisi, kuma dukkansu tabbatattu ne. Hadisi na farko daga Abdullahi dan Umar, mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza. Abinda ake nufi da alqaza shine halqu ba'd sha'ri ra's, a yanke wani bangare na gashin kai, duna ba'dhi a bar sauran bangaren. Ai daga ji kowa ya gane irin wannan aski, akwai irin sa yanzu kware, akwai shine a aske wani wuri a bar wani wuri, wannan shine ake ce alqaza. Alqaza'u jam'i ne na alqaza'atu, alqaza'atu kuma asalin sa shine alqita'atu min as-sahab, a larabci kenan. Idan a cikin girgije kowani yanke ana ce masa alqaza, in ka tara shine alqaza, to ya zama kamar yadda gashin kan mutum ya ce ta nan akwai, ta nan babu, a in ka dubi girgije za ka ga nan akwai can babu, to haka karkar kan mutum ya zama irin haka. A cikin waɗannan hadisai guda biyu da muka ji, yana daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuna mana daidai ko a addini ko kuma a harkar al'ada ko a ɗabi'a, duk abin da zai kawo mana mutunci da mutuntaka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koyar da mu, abinda kuma yake akwai kuskure a ciki sai ya hana mana. To daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana, wanda yake taɓa muru'a, yake taɓa mutunci da darajar mutum da kamalarsa shine ya atke wani bangare na gashin sa kuma ya bar wani wuri, ko ayi wa yaro ko mutum yayi wa kansa, wannan shi ake ce alqaza. Malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah ya masa rahama, yake cewa shi wannan alqaza'u din yana da nau'uka kamar haka. Nau'in farko ita ce wato a aske shi ta bangaren dama da hagu, misali da kuma ta keya, sai a bar ta gaba da tsakiya. Aguzan irin wannan. Nau'i na biyu shine a yanke tsakiyar, sai a bar gefen da kuma da gefe duka da baya. Ana yin irin wannan ba saboda mutum yana so ya ga yayi kama da wanda yake da bald head, sai sa a aske masa gaba ɗaya tsakiyar, sai ya bar gefe da gefe gayu kenan. Nau'i na uku shine mutum ya aske ko ina da gaba da baya ya zagaye, sai bar daidai tsakiya kadai, amma har ta gaban ma an aske, sai bar tsakiya zalla mai tozo kenan. Nau'i na hudu in ji Malam Ibn Uthaymeen shine mutum ya aske wato ya aske baya kadai, sai ya bar sauran da gefe da gaba. In baka taɓa ganin irin wannan gaye ba, kai yawon duniya za ka gan shi. Allah ya kyauta. To wannan shine alqazahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, don haka duk wanda yake yi ya bari. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka je aski, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihliquhu kullahu, ko dai ka aske gaba daya, a wutrukuhu kullahu, ko ka bari gaba daya. An fahimci wannan? Wannan sako ne muke gaya muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba gwaninta bace ka aske wani bangare na kanka ka bar wani wuri. Kuma wallahi ina gaya maka, idan wata zuciyar tana zuwa ka cewa kayi kyau, wallahi baka yi kyau ba, wallahi baka yi kyau ba. Don ko arna ma ba aka baya musu kyau, ballantana mu musulmi. Idan mutum zai aski ya aske kansa, idan mutum zai bari ya bar sumansa, ya kulliya da sumarsa. Ba wanda yace maka dole sai kai aski, amma idan zaka bari to ka bari gaba daya. Idan zaka rage, ka rage ko ina, kar ka rage wani wuri ka bar wani wuri. An fahimta? Waɗansu malamai kamar Imam Nawawi sun ce makaruhi ne idan ba a hada shi da komai ba, ba mutum yayi ne don ya koyi da kafirai ba. Ana fahimta? Yace wannan nahadin nan karahatu tanzih ne. To amma dukkan malamai sun yi ittifaki cewa haramun ne idan mutum yayi ne saboda ya ga wani kafiri mai irin haka, shi kuma yake so ya koyi da shi, yana yin style ne irin na wani. Ai akwai irin su wanda ake gani a kan su ko? Wani zai ce to ai wani da yayi wanda yake burge ni shi musulmi ne, shi yasa yake yin irin nasa, ai yana sallah, ai ma ya je umara. To amma shi kuma ai a wurin kafirai ya gani, saboda asalin farkon ba a wurin musulmi ya gani ba. In kana so kai koyi da wani, kai koyi da shi a cikin sana'ar tasa, amma kar kai koyi da shi akan wannan askin. Wa huwa ashaddu tahriman بل يبلغ حد الشرك اذا كان القضاء لاعتقاد انه يجلب نفعا او يدفع ضرا. فائده تبيو itace yin alqaza'u yana iya kaiwa shirka. Idan mutum yayi alqaza'u tare da kudurta cewa abinda yasa yayi shine yin wannan abun zai iya wani amfani ko tasiri akan lafiya ko ciwo na wanda aka yi masa, ko zai iya kawo lafiya ko ya kare ciwo, ko kuma zai iya wato zama wani abu na amfani ko tare wata cuta. Abinda ya sa muka kawo wannan fa'ida ita ce akwai waɗansu al'adu da waɗansu ƙabilu suke da su, waɗanda suke yin irin wannan askin daniyar wannan askin zai sa yaron su ba zai mutu ba idan yaron su suna mutuwa kaga wannan shirka ne ai yawa akwai wadanda a cikin al'adar su idan aka haifi yaro daya ya mutu aka haifi na biyu ya mutu aka haifi na uku ya mutu to sai a ce dole sai an yi wa yaron nan wannan abu saboda mutuwa kar ta ganshi sai a fata kamannin sa wai idan mutuwa ta zo ba za ta ganshi ba to idan aka zo ranar kwana bakwai sai a asce masa gefen dama sai a bar gefen hagu har sai gefen dama ya tsiro da gashi sai a aske gefen hagu ana fahimta kuma sai a yi banza da yaron sai zama a juji ko a yi banza da yarinyar sai ta zama a yashe to wannan abin da ake yi kuma a sa musu irin wannan sunan ana yi ne saboda in mutuwa ta zo ta ce to ai banza ne ma bai da wani daraja ni ma bana son sa tunda shi ma yake juji balle bai zan dauki na juji sai a sa wannan sunan don haka akwai wannan kudirin na zuciya a wurin wadansu akan wannan al'ada wadanda suka yi ba don wata al'ada irin wannan ba laifin su bai kai na wadanda suka kudurta cewa wannan abun shi zai sa yaron ya rayu ba wake rayar da mutum wake kashe shi to kaga ya nuna cewa da Allah ya yi laifi kenan an samu matakin kuma da za a yi a kaucewa laifin idan dai ka dauka da yake mutuwa Allah ke kashe shi yanzu kuma ga dabara da za ta sa ba zai mutu ba kaga wannan ai jahilci ya kai makura to wannan yana iya kaiwa ga shirka don haka kar mutum ya dai yarda da wannan duk wanda kaga ya rayu wallahi ba don ka jefa shi a juji bane ka sa ya rayu saboda mun ga yaron da ya fado a jirgin sama ma amma ya rayu kowa ya mutu shi kuma ya rayu amma kuma ana iya kuma kowa ya rayu wanda kuma Allah madaukakin sarki ya ga daman sai ya mutu kuma sai ya mutu duk abin da aka yi masa sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce ashe ya halatta a bar gashi a tara su ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awtrukuhu kullahu ku bar shi duka gaba daya kar ku aske don haka wanda duk ya tara su ma kar ka ce yayi laifi a musulunci matukar yana gyara kansa mutum ya tara su ma ya zama tususu ba tare da ya gyara ba shine aka hana amma shi ma wanda ya bar su ma saboda ya ga wane daga cikin kafirai ne yake yin haka shi ma yayi laifi haka wanda ya askin ma idan saboda irin askin wane ne yasa yayi laifi kuna fahimta da kyau idan zaka bar su manka ka bar su manka kawai saboda zaka yi gayu ba laifi anan kul man harrama zinatullah التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما وندي هناك أنا فهمتكم سننكما جواز الحلق الكلي في الرأس يا هل تكمو متوني أسكي قبات لا يقول كبو سوى دوسو سنة قني كمر متوني أسكي دوك شكما باشو سيدة إذا جاء جي إذا لوك شين أيكم حج النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إحلقوه كله ku yi mai kenan ku aske gaba daya ya nuna cewa ya halatta aske gaba daya an fahimta ko haka babu laifi shi ma idan mutum ya ce ya je a yi masa skin cut kenan ya aske gaba daya ya zo yana sheki a kan sannan kuma ka san waɗannan duk suna da alaƙa ne da al'ada yanzu al'adar yanzu galibi mutane ba sa son yin ado da gashi galibin mutane shine mutum ya je aske gaba daya sai ya fito haka amma a da kuma wannan gashi shine abun adon ba mamaki lokacin da su malam ake matasa haka za a bar su mun a kawo bairo a cakka da kaga malam kaga dan jami'a to kaga irin wannan adon yanzu ta yiwu an daina shi kaga wannan in mutum yace zai dawo da irin sa yanzu ba za ka ce laifi bane sai dai kawai mewa za a yi ta kallon sa ne ana top kaga wasu kuma yan zamanin colonial fa'ida ta gaba ita ce mashru'iyyatu mubadaratil inkar ala munkari al-qaza wa ghayrihi min al-munkarat a musulunci ana so in kaga kuskure ka gyara tun da wuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yaga yaro an aske gefen kansa sai ya sauri yayi magana kai ma idan kaga an yi kuskure kar ka yi shiru kai gyara ana fahimta ko shine malan ihliquhu kullahu awitrukuhu kullahu. Na gaji za mu iya fara babin gaba koda ba mu yi nisa a ciki ba. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى كذا مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
Malamin ce babu sifatul wudu'i wa furuduhu wa sunani, babu dangane da siffar alola da kuma farillan alolan da sunnonin alola. Wannan babu kun ga sabon babu ne. Mun yi bayani akan abin da ake nufi da babu, shine al-madkhalu ila al-masail al-fiqhiyya, kofar da za ta kai ka zuwa ga mas'aloli na hukunce-hukunce na fiqh. To malam yana nufi a cikin wannan babi zan kawo maka hadisai da suke magana akan yadda alola take, amma kai tsaye zan dauko maka ne daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alola. Abinda zamu lura a nan shine, mun fara wannan littafi ne da manufar a da mun karanta fiqh kafin mu nemo dalili mu fada, yanzu kuma dalilin ne kafin mu ciro hukunce-hukuncen. Daka malam sai ce maka babun siffar alola, ai bai ce maka ga yanda zaka yi alola ba, kawai sai ya ce maka wa an yunusa an ibn shihab, kawai sai fara kawo hadisi. Ana fahimta ko? To wannan shine tsarin ahadithul ahkam. Zaka faɗi babin, amma da kace ga siffar alola, ai a cikin hadisin baka ji an ce siffar alola kaza ba, a'a kai ne zaka gano ta hanyar yadda kaje an faɗa a cikin hadisin. An gane ko? Kuma ya ce maka wa furuduhi ko fara'iduhi wa sunani, zaka ji menene sunna menene farilla. A cikin hadisi ba zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan farilla ne nan sunna ba. Wannan shi zai nuna maka cewa hadisin shi kadansa baya aiki sai da fiqh. An fahimta ko? Don haka za a kawo maka hadisi sannan a fiqiyance, kuma sai a ce maka karkashin wannan hadisi sakamakon abu kaza da abu kaza da kaje a ciki ya nuna cewa abu kaza da aka fada farilla ne, abu kaza da aka faɗa kuma sunna ne. An fahimta ko? To shi yasa yace a cikin wannan babi zaka ji menene ya siffar alola take, kuma menene farilla menene sunna. Kar mutum yazo yana tambaya to ai a cikin nan ban ji an faɗi menene farillan ba, a'a kai ne zaka yi kokarin ganowa. To amma daga cikin abinda zamu karanta, tunda muna kokarin ciro hukunce hukuncen ne, zamu rinka jin inda ake rabe mecece farilla mecece sunna insha Allah. Al-wudu da malam yace babu sifatul wudu, zan gwada maka siffar yadda ake alola, amma daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu kai tsaye ne zaka ji ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alola. Sai abinda ake nufi da al-wudu, wato abin nan zaka ji a cikin hadisin zaka ji an ce al-wudu'u, zaka ji an ce al-wudu'u a cikin wannan hadisin da zamu karanta, da aka karanta na farko zaka ji an ce anna Uthman da'a bi wudu'in, amma a can karshe kuma sai ya ce thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Kaga nan wudu nan kuma me wudu. To idan ka ji an ce wudu bi fathil waw, ma'anarsa shine al-ma'u alladhi yatawadda'u bihi, ruwan alolan abinda za a yi alola da shi da ruwan da al'ina'ul ladhi yudau fihi alma da kwanan ko butar ko gungunin alolan duk sunan sa alwadu amma idan ka fara aikin alolan kuma sai a sa wa wawun din da damma sai zama alwudu don ka aikin alolan shine alwudu an fahimta ko amma yin abinda za a yi alolan da shi kuma shine alwudu a wurin malaman fiqhu alwudu kamar da Imam Shaukani yake faɗa shine isti'malul ma'in tahurin li a'dha'in makhsusa yin amfani da ruwa mai tsarki ga waɗansu gabbai na musamman an gane ko a waɗannan gabbai sune alwajhu wal yadani war ra'su war rijlan da fuska da hannaye da kuma kai da kafafu wannan sune wuraren da ake wankewa ko ake shafawa a cikin alola da fuska da hannaye da kai da kafa ko akwai nuri da ake yankewa banda waɗannan sune wurare guda hudu nan da ake wankewa a cikin alola to shi yasa malam yace zan gaya maka a cikin wannan babi yaya siffar alola take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya kawo wannan hadisi to wannan hadisi saboda yana da tsayi kuma hukuncen sa suna da yawa ba za mu shiga cikin sa ba sai gobe idan Allah ya kai mu za mu sake karanta shi sannan mu yi fashin bakin sa yanzu mukaddimar da muka yi mun ji cewa mun shiga cikin babin alola kuma mun ji me ake nufi da alola kuma alola tana ɗaya daga cikin sharuɗan da sai an samu tabbatuwar su kafin sallah take zama ingantacciya dalili shine Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila ssalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ya wadanda suka yi imani idan kun tashi yin sallah to ku wanke fuskokinku sannan ku wanke hannayenku tare da gwiwoyin hannu sannan ku shafi kawukanku sannan kuma sai ku wanke kafafunku tare da idan sawu wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi alola kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda bai yi alola ba bai da sallah duk wanda bai yi alola ba sallar sa bata yi ba to haka alola sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah kuma idan babu ita babu sallah sai mu yi kokari mu fahimci yaya alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take saboda mu yi ta akan daidai kuma ya zama mun samu lada da kuma kukuta a wurin Allah abinda ya zama daidai cikin darasin mu na yau Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh